Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 5 ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan cin zarafin mata. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a cikin shirin namu. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsinduma a cikin shirin, inda a yau za mu tattauna ne akan cin zarafin mata. Wakiliyar sashen Hausa a jihar Kano, Baraka Bashir, ta tattauna da Zainab Nasir, wata matashiya ce wadda take taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa matan da ake cin zarafinsu.
Na taso a cikin wata al'umma wanda a koyaushe ake ganin bai kamata a ce mata su fito su taka rawa a wasu fannoni na rayuwa ba, duk da suna da gudunmawar da za su bayar. Sannan kuma a koyaushe ana ganin su matasa wasu mutane ne waɗanda ba za su iya ba da wata gudunmawa da za ta kawo ci gaba a cikin al'umma ba. Kuma a matsayina na mace kuma matashiya, na san cewa zan iya, kuma akwai mutane da yawa waɗanda za su iya bayan ni. Na ga cewa bari na shiga cikin wannan abin, in ga cewa na ba da gudunmawa ta domin ganin cewa na canza rayuwar mata da matasa. Kuma babban abin da ma ya ƙara sawa na ji cewa zan yi wannan abin da ya shi, musamman abin da ya shafi mata, yawanci mata suna da matsaloli waɗanda ba sa iya fitowa su yi bayani a kansu. Kamar misali matsalolin abin da ya shafi al'ada wanda suke duwata, za ka ga babban abin da ya sa ma na fara, ko kuma in ce shi ne matakina na farko na fara yin wannan fafutukar, shi ne ina ganin yadda mata waɗanda wani lokacin a titi, wani lokacin a makarantu, wani lokacin suna ayyukan su na yau da kullum, suna shiga matsalar da za ka ga sun rasa audigan da za su yi amfani da ita idan suka shiga cikin irin wannan yanayin, wataƙila saboda talauci ko kuma rasin samun bayanan da za su kula da kansu. Wannan abin ne ya sa ni na fito har kafofin sada zumunta ina magana akan, ina cewa ya kamata a ce a ɗauki mataki akan irin wannan abin, menene za a iya yi. To bayan kiraye-kirayen da ya naga cewa to ni ma bari in fara taking step, idan na fara wataƙila wannan zai zama wata hanya ko kuma wani kofa da mata za su fito su bayyana waɗannan matsalolin nasu, sannan a samu solution. To alhamdulillah, daga lokacin da na fara yanzu a arewacin Najeriya gaba ɗaya ko ina ana yawan yin magana akan ishu na al'ada ga mata, kuma ana ba su bayanai, sannan kuma ana ba su tallafi na wannan audigar, musamman waɗanda suke fuskantar matsalolin talauci. Sannan kuma ga aikace-aikacen da nake yi, ina ƙoƙarin in ga cewa na wayar da kan mata da matasa musamman ganin cewa su zama suna da aikin yi, suna koyar ayyukan yi da sana'o'i, kar su shagala da abubuwan da suka shafi shaye-shaye ko kuma yin wasu abubuwa na ɓata gari wanda zai kawo rashin cigaba a cikin al'umma. Sannan kuma matan su ma irin su mai da hankali akan abin da ya shafi ilimi, kuma su koyi sana'o'i wanda za su dogara da kansu, wanda ko da a ce za su samu damar da za su iya riƙe rayuwarsu ba tare da sun zama cewa sun shiga cikin wani yanayi ba. Saboda idan kika kalli jihar Kano, jiha ce wadda mata kamar sun fi talauci akan maza, saboda zaki ga matan su ne ba sa yin karatu ne zurfi, sannan ba sa shiga harkokin siyasa, ba sa shiga harkokin kasuwanci da duk sauran dai abubuwan dai da zai zama cewa zai kawo musu ci gaba a cikin rayuwarsu. To idan ina yin haka, wani lokacin za ki ga ba wai ina kiraye-kiraye bane ba, ni ma ina shiga irin idan mata ƴan uwana suka ga cewa ni ma nayi abu kaza, nayi kokari, kamar misali nayi wasu ayyukan, na shiga cikin yanayin ayyukan, to wannan sai ya ƙara musu ƙarfin gwiwa su ga cewa to tunda nayi su ma za su iya, kuma akwai mata da yawa da nake yin irin waɗannan aikace-aikacen tare da su, waɗanda ta dalilin farawa ta su ma suka ga suna da sha'awari kuma suka shigo, sannan muke yi a tare da su.
Bunda matsaloli na ilimin al'ada da shaye-shaye, shin ba matsaloli da suke da ya shafi cin zarafin mata?
Muna yi.
Kamar wanne da wanne, ki ba mu labari.
Kamar misali na matan da ake hanawa karatu, wani lokacin zaki ga wasu an musu an katse musu karatu, an ce za a musu auren dole, to suna kawo mana irin waɗannan cases ɗin kuma muna addressin.
So zaki ya bani ƙididdiga na irin mata da Mary aka ci zarafin su, ayyukan dai da kuka yi, zaki ya bani ƙididdiga musamman akan cin zarafi?
Kamar kin ga 1 in 3 women suna facing issue na gender based violence in Kano state. Kamar a ƙididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar na cewa mata a cikin mata uku mace ɗaya tana fuskantar yanayi na cin zarafi, wanda zaki ga kamar ana hana su karatu, ko kuma yi musu auren dole, ko kuma suna fuskantar wani abu da ya shafi fyaɗe ko domestic violence in general, na cewa cin zarafi a cikin gida, wanda ba su da muryar da za su so su faɗa. So muna buɗe ƙofofinmu, kamar misali waɗannan mutanen matan da suke da irin wannan matsalolin su zo su same mu, in ya zo sai mu shiga cikin abin mu ga ta inda za mu taimaka musu, wanda da yawa a ciki akwai waɗanda an taimaka rayuwarsu, an canza rayuwarsu, wasu sun koma makaranta, wasu kuma rayuwarsu ta koma kan seti daidai, sun ci gaba da rayuwarsu kamar kowasu mata. Rape ne fi gaskiya, issue ɗin fyaɗe. In ga kamar misali idan kika zo jihar Kano, zaki ga cewa akwai matan da ake yi musu fyaɗe, musamman irin ɓangarorin da yake akwai rashin ilimi da kuma rashin wayewa a gurin, wanda zaki ga idan ma an yi fyaɗen ana samun wannan tsangwamar, zaki ga matan ba sa samun damar da za su fito su yi bayani akan an musu fyaɗe ko kuma a nema musu haƙƙinsu. To shi ma cikin irin waɗannan abubuwan ina shiga sosai don ganin cewa na ƙwato musu haƙƙinsu waɗanda aka yi wa fyaɗe, in abu ne wanda za a yi shari'a a yi, in kuma abu ne wanda duka dai hanyar da za a samu mafita, kuma ita victim ɗin da aka yi wa, kamar misali wanda aka yi wa fyaɗen, ta zama cewa ta samu an karɓa mata haƙƙinta kuma ta ci gaba da rayuwarta, ko kuma wani yanayin da zaki ga ana ɗiban mata, ana ɗaukar musu yara, ana zuwa a yi kai su aikatau, irin wanda zaki ga wani lokacin ba da yardar mahaifiya ba, ko wani fin ƙarfi daga cikin wasu ɓangare a cikin al'umma, to wannan shi ma abin ina iya bakin ƙoƙari na ga cewa na shiga domin a yi magana da waɗanda suka yi wannan kuskure, in kuma abin da za a kai ga matakin shari'a ne shi ma sai a je a yi shari'a a kan. Tabus bayan ishu na menstrual hygiene.
Kin yi magana abubuwan da nan da ya zama kamar abin cire a yi
a tattauna a kai. Ishu ɗin auren dole. Kamar misali a ƙasar Hausa, idan kika yi magana na abin da ya shafi auren dole, ana ganin cewa idan kai magana ka ce wance ba yanzu ya kamata a mata aure ba, ba wai kar a yi maganar ba za a yi aure gaba ɗaya ba, a ba yanzu ya kamata a yi watakila a bacci ta gama karatu ko kuma ta kai wani mataki ko ta ƙara girma, to za a ga cewa kamar wani kuskure ne. Kuma yawanci irin waɗannan za ka ga idan aka yi musu sai su kamu da matsaloli na yoyon fitsari, wanda shi ma muna yin aiki a kai sosai, inda za ki ga akwai mata da yawa da suke fuskantar matsalar yoyon fitsari a nan jihar Kano, wanda za ki ga a wajen haihuwa sun samu matsala, kuma sun zo sun shiga yanayi na talauci, mazajensu sun guje su, sannan kuma ba su da yadda ma za su ma samu ma ba su da wayewar kan ma da za su je gurin da za su nema wa kansu magani. To duka muna zuwa irin waɗannan guraren ma mu kakkai musu tallafi, abinci, abin sha, da kuma yanayin da za su sami magani. Sannan kuma bayan wannan issue ɗin ko maganar fyaɗe idan aka yi fyaɗe kamar wani ana ganin shi kamar wani laifi ne ko zunubi ne a fito mace ta fito ta ce an mata fyaɗe a neman mata ƴancinta a neman mata haƙƙinta to duka kamar irin ni ina kokari in ga nayi breaking wannan ice din kuma ana kirkirar tattaunawar ma wani lokaci wanda idan ana tattauna irin waɗannan bayanai shi zai ba da damar da har za a ga cewa matsala ne sannan kuma a kawo solution to it saboda zaka ga idan ana ganin kamar bai kamata a fito ai magana akan wannan abubuwan ba matsala auren dole matsala mace za ta samu yoyon fitsari matsala da ya shafi al'ada sannan kuma za a ce mace ta kamu da yoyon fitsari da sauransu to wai ana ganin ya kamata a ce a yi shiru da wannan maganar ko kuma yawanci zaki ga mata suna son su ga suna ba da gudunmawa abubuwan al'umma kamar bangaren da ya shafi harkokin ma siyasa ko kuma harkokin su zama suna yin gwagwarmaya ko harkokin su zama ƴan kasuwa da a ce mace bai kamata ta yi ba kan ma ta yi wannan maganar bayan kuma wannan abin shi yake ƙara tabbatar da talauci a cikin al'ummar da muke ciki to duka ina breaking waɗannan ice din kuma ana kawo waɗannan issues din ana tattaunawa wanda har zai jawo hankalin mutane al'umma su fahimci cewa ba kuskure ba ne ba dan an ba mace dama ta yi achieving abin da take so ta yi a rayuwarta.
I remember in one post.
Yar jihar Kano Bahaushiya Musulma to duk da babu ta inda kamar addini na ya ce bai kamata in yi wani abu na tallafawa al'ummata ba amma kuma sai a riga ganin kamar bai kamata in riƙa yin magana ba magana akan irin waɗannan issues din da ba a so a tattauna akai kamar misali a ce abin da ya shafi a taimaka mata ta bangaren abin da ya shafi al'ada sannan kuma na biyu a taimaka mata wajen ganin cewa sun samu ilimi kafin a kai su gidajen mazajen su wanda samu wani abu wanda za su zama sun dogara da kansu to yawanci zaki ga musamman a kafofin sada zumunta in ba manta ba ko wata rana da na taɓa yin wani rubutu da turanci na rubutun akan abu da has to do with marriage kamar na ce ya kamata a ce ana ba ana a daina takurawa mata ko ana tsangwamar su akan abubuwan da ya shafi harkar aure to wannan abin ya zama mun wani kalubale sosai har akai ta yin cece kuce akan maganar wasu da yawa ba su fahimce ni ba wasu kuma sun fahimce ni kawai sun ga cewa bai kamata in yi magana akan wannan abin ba kuma kira ne na ganin cewa bai kamata a riƙa yi wa mata wannan abubuwan da ake musu ba na tsangwama cin zarafi akan in baki aure ba kamar baki da wani amfani a cikin al'umma to ni kuma na fito na ce ba haka bane ba ko mace tana da aure ko ba ta da aure tana da amfani a cikin al'umma kuma tana da gudunmawar da za ta bayar a cikin al'umma sannan kuma game da abin da ma ya shafi matasa generally mutane suna tunanin wasu namiji ya kamata a ce yana yin waɗannan ayyukan ba mace ba bayan kuma ni a matsina na mace na san cewa ba ni da limitation ina da kwarin gwiwa da ƙarfin gwiwa da kuma ina da ƙoƙarin da zan iya kawo wannan canjin a cikin al'ummata kuma na fito na ga zan iya to duka mutane suna yawan cece kuce akan irin waɗannan abubuwa a matsayin kalubale wani lokacin ko wani guri na shiga ko wani guri na je ko kuma ne magana a kafofin sada zumunta akwai kalamai da wasu suke yi marasa daɗi wanda kamar wai suna yi ne don su ga cewa kamar na samu sarewar gwiwa amma kuma ni baya sare min gwiwa gaskiya saboda ni ina kallar mutanen da nake canzawa rayuwa to idan ina kallon su to duk da kalubalen akwai shi kuma bai kare ba an yi wasu a baya kuma ana ci gaba da yi kuma na san tunda ban tsaya ba za a ci gaba da yi a gaba amma mutanen da nake taimakawa su suke sawa nake jin karfin gwiwa nake kauda ido ga waɗannan
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Baraka ta sake dawowa inda ta tattauna da wasu mata da suke fuskantar wannan kalubalen.
Ya ce zan yi magana akan auren dole wanda ni na tsinci kaina a ciki ban ji daɗi ba wanda iyayena ba na son shi kuma na nuna musu ba na son shi amma bai hana sun bani shi ba saboda son ransu ne ko son zuciyarsu ya saka suka amince dole sai sun aura min shi. To garshe ma ban sauna ba na gudo na fada wata sabuwar rayuwa wanda ba halina bane ba kuma na ci saboda bana son wannan auren. Shi ya kawo dalilin da yasa na bar gidan shi kuma bana gidan iyaye na bana tare da su. Yanzu ina neman yanda zan yi in koma nima in nutsu in zauna lafiya da iyaye na. Amma ban sanya zan yi in koma wannan abun ba dole sai na nemi wa kaina mafita ga halin rayuwar da ake ciki kuma.
To auren dole da aka yi miki kamar tsawon haɗuwar lokaci kika yi da shi wannan
ne? Ani gaskiya ban ma zauna ba saboda na san gurare da yawa da na tashi kuma ba wai gidan ƴan uwana na nufa ba ko wani abu kawai ina da ƙawayen da zan iya zuwa gurinsu na tafi gurinsu na zauna ƙarshe aka faɗa rayuwar da ba mai kyau ba.
To daga baya da iyaye suka samu labari sun
kebe ki ba a neme ki ba? An neme ni amma ne ni na san cewar ko wani abu zai iya biyo baya ko su bakanta min zuciya tunda dai na san dole sai an maida ni gurin shi. Shi yasa ba zan nemi hanyar da zan zauna tare da su ba. To amma yanzu ina buƙatar canja nima.
Wannan muryar Jummala ba sunanta na gaskiya kenan ba da iyayenta suka yi mata auren dole hakan yasa ta bijire musu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce Najeriya na cikin jerin kasashen da ke dauke da matsalolin mata da suka haɗar da na cin zarafi da rashin samun kulawar da ta dace. Kamar yadda Hukumar Lafiya ta bayyana a wani ƙididdiga da ta fitar, ta ce ko a jihar Kano irin wannan matsaloli na da yawa a cikin al'umma. Mun kuma zan ta da uwa ne ita ma ba sunanta na gaskiya ba, ta ce ta fuskanci matsalar fyaɗe bayan kammala karatun firamare.
Muka je hutu gida sai an yake ya kace da shi raka ni gidan wani dan uwan mu. To mun je gidan, to da mun je ban san gidan ba amma kuma shi ya san gidan. Mun je gidan sai ban san ma ba gidan ya kai ni ba sai ya kai ni wani gida daban. Sai aka ce yake da ni in jira a nan yanzu za su fito. Sai dauko min ruwa da lemo kai aje min na sha. Tunda tunda na sha ruwan nan, na sha ruwan na sha lemo. Daga nan gaskiya ban ƙara sanin me yake faruwa ba. Sai na farka na gani dai a cikin wani yanayi. Gaskiya ban ji daɗin yanayin da na gani ba. To daga nan kuma lallaɓa na aka maka dawo gida. Tun daga nan shi kuma sai ya bar garin ya koma makaranta. To na shiga gida gun mamansa, ta gani dai a wani yanayi haka take ta tambaya ta cikin hikima da irin na iyaye. Naka sai na ba ta labarin dai ɗan abin da ba a rasa ba kuma dai gaskiya ba duka ba na ba ta labari. To haka dai gaskiya an shiga hatsaniya sosai kafin har yin magana ta zo gan iyayena tunda ba a nan garin ba ne. To da ya zo aka gaya babanmu ya ji haushin abin sosai har ya nuna zai dan fitar da kara. To kuma duk ƴan uwa haka suka nuna cewar in ya faɗa abin haka zai ɓata ni kuma za a samu dai matsala haka a dangi. Sai aka samu da aka rarrafa zancen cewa idan ya kawai idan na gama secondary school haka kawai a mana aure da shi. To before mu kai lokacin sai mahaifinsa Allah ya mishi rasuwa. To bayan baban shi ya rasu kawai sai muka ji cewar wai ya yi aure. Da baban ya nuna zai magana akan ina magana da aka ajiye a baya tunda shi ya santa a sar da ya yi. To sai wasu mahaifinsa ta nuna cewar ta ai na zama yanzu saura ba tare da ta gaskiya yanzu ba za ta yi da aisar kaɗa ne ba. To nan abin gaskiya ya tsaya min a rai sosai har ba na iya bacci yadda ya kamata. Sannan kuma ko abinci haka na sa a gaba ina tuno abin zan ji. Abin yana damuna sosai. Ba zan taɓa manta da wannan ba. Sannan na samu taimako sosai alhamdulillah tunda na ga wannan gaskiya malama na fara gaya matsalata kafin ma dai haka mahaifina ya ji zai zafin abin sosai har ya sa ba shi da lafiya. Daga nan ma kuma har Allah ya mashi rasuwa. To yanzu na gaskiya ƙungiyar ta min taimako sosai ta duba ni cewa ganin ba matsala sosai. Idan na samu lokaci haka makan zauna in ba ta labari ga irin cigaban da aka samu da kuma abin da yake wa kanuwa gaskiya anan ne su kadai suka san wannan.
Me kike yi yanzu? Me kike yi? Makaranta kike sana'a?
Yanzu ina makaranta. Ba mu gama ba tukunna.
Kin samu masoyi?
A'a.
Hajiya Hindatu Muktar da take fafatukan wayar da kan mata wajen samun ƴancinsu da kaucewa matsalolin da suka haɗar da na cin zarafi, rashin samun damar jin muryoyinsu da matsaloli na tsaftace jikinsu. Shugaban mata ta ƙungiyar haɗaka na unguwar Zomomi ta jihar Kano, Hajiya Hindatu Muktar, ta ce suna samun matsaloli na mata aƙalla sau 3-4 a wata.
Sunana Hindatu Muktar, kuma ni ina aiki a ƙungiyar Traditional Birth Attendance Community Coalition. Haɗakar ƙungiyar unguwar Zomomi ta jihar Kano, ni ce shugaban mata ta ƙungiyar. To wannan matsaloli da muke samu na mata, na cin zarafin mata, misali faɗe ko kuma abin da ya shafi matsalar aure ko miji ya yi wa matarsa duka ko ta haihu ya ƙi kula da ita, gaskiya ana samun matsaloli da yawa. Sai dai a taƙaice, wani zubin a wata muka samu 2-3 haka, wani zubin kuma a shekara ma in muka haɗa data tana ba mu kamar mutum 20 ko fiye da haka a shekara. Amma muka yi ƙoƙari mu daƙile matsalolin kafin su kai ga nisa. Muna yawan ba su taimako a wannan ƙungiyar tamu, musamman ma abin da ya shafi harkar koya musu sana'o'i, ƙananan sana'o'i, wanda mace za ta dogara da kanta, tunda wani zubin za ka ga abin da yake kawo matsala. Kamar misali, namiji ya dinga dukan matar shi, wani zubin ana samun matsala ne a irin ɗawainiyar gida da ake fama da ita. Kamar biyan kuɗin makarantar yara ko kuma daga ƙaramin cefa ne ma haka da waye. Amma idan mace tana sana'a, ba a samun irin wannan matsalolin da ake samu. Mafi akasari a wannan ƙungiya tamu, muka koya wa matan sana'o'i wanda za su dogara da kansu. Sannan kuma abin da muke yi ma, muka siyo kayan abinci wani zubin, mu ajiye su. Matan za su zo su karɓa su ajiye kamar shinkafa, wake, masara, dawa, gero. Sai mu baki, ba za mu baki da yawa ba, za mu baki kamar shinkafa kwano 5 haka, za ki je ki dinga dafa wa yaranki, ba wai siyarwa za ki ko wani abu ba. A'a, na gida ne. Ke kuma abin da mijinki ya kawo miki ya baki aka hada, ba ma dora riba akai. In shinkafa 1,500 ce kwano, haka za mu baki. Ba za ki kawo mana kuɗi ba sai sati 2 ko sati. In kika kawo wannan abincin ya ƙare, sai mu kuma baki wani. Dama kuma akwai sana'ar da muka koya miki ƙarama, wadda kike yi, wadda kike dan tara kuɗin riba haka da sauransu. To yawanci yanzu zaka ga matsalolin da ake kawowa ma a baya yanzu sun ragu. In dai kin zo nan mu koya miki wannan sana'o'in, to ana samu ana riƙiya, alhamdulillah gaskiya.
Hindatu ta ce a kowane wata sukan sami akalla matsalolin cin zarafi daga 3-5, wanda saɓanin a da a yanzu mata kan fito da matsaloli da suke fuskanta na cin zarafi a tsakanin ƙananan yara da mata masu ƙarancin shekaru. Baraka Bashir, taskar VOA daga Kano a Najeriya. Kafin mu karkare shirin namu, ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim a filin kwalamarmu tare da bakuwar da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauranmu na girki-girki. Yau ma muna tare da Hajiya Halima Muhammad Mahmud, wacce take da sweet twist wadda za ta gabatar mana da wani kwalam da mafalashe irin na gargajiya. Kowa ya san abin da ake cewa dubula. Wato wannan dan abun makulashi da ake yi da fulawa, wanda Hajiya ya ta gabatar mana da yanda mata a cikin gida, wato uwar gida amarya ko kuma ƴan mata, ba su cikin shiga daki za su iya sarrafawa da kansu su yi shi. Hajiya, barka da zuwa.
Barka ka dai.
To na riga na gabatar da wanda za mu yi, Hajiya, wato za mu yi dubula. Me da ni wacce take bukata idan za ta yi wannan abu, wato shi dubula?
Uwar gida idan za ta yi dubulan tana bukatan fulawa, shuga, lemun tsami, butter, kwai, ruwa, man gyaɗa, baking powder, da kuma gishiri. Idan uwar gida ta samu fulawan ta rabin mudu sai ta saka mishi baking powder cokali ɗaya. Gishirin da uwar gida za ta sa kada ya yawa kaman ya tsa biyu kawai za ta hada ta dan pinchino gishirin ta dan barbada pinch kenan. Idan ta barbada uwar gida sai ta yamutsa fulawan da baking powder da gishirin ta yamutsa su guri ɗaya. Sai uwar gida ta fasa kwai guda ɗaya a ciki. Uwar gida sai ta ɗauki button ta rabin siman ta narka shi sai ta zuba a kai. Sai uwar gida ta kawo ruwanta tana ɗan yayyafawa tana kwaba. Kada uwar gida ta zuba ruwa da yawa, amma idan tana da ma'auni uwar gida za ta saka ruwa rabin kofi. Ainihin kofin da ake gwaji da shi uwar gida za ta zuba rabin kofi. Bayan ta saka button ta wanda ta narka shi ma rabin simas za ta zuba shi. Sai ta hautsina ta kwaba shi. A wannan lokacin idan za ta fidda shi daga cikin roban da take kwaba ta sa shi a kan teburi ko kuma kan dutsen da take amfani da shi na wurin aiki, uwar gida za ta kwaɓe shi har sai ya haɗe jiki. Idan ya haɗe jiki tas sai uwar gida ta haɗe shi guri ɗaya ta ajiye. A wannan lokacin za ta bar shi kamar minti biyu uku ya ɗan huta. Sai ta zo ta ɗauko shi, uwar gida za ta gugutsira shi ne. Ƙanana-ƙanana uwar gida za ta gugutsira shi. Idan ta gugutsira shi ƙanana-ƙanana, idan uwar gida tana da injin ɗin taliya na murza taliya, to uwar gida za ta saka shi a injin ɗin taliya ta dinga juya shi har sai ya fito fale-fale. Sai uwar gida ta naɗe shi ta soya shi a cikin mangyaɗa. Idan kuma uwar gida ba ta da injin taliya, to uwar gida za ta samu muciya ko rolling pin. Sai uwar gida ta dinga murza shi, ta murza shi kamar za ta yi cincin, ta faɗaɗa shi. Uwar gida in ta zo gurin faɗaɗa shi, za ta faɗaɗa shi ne sai ya yi fale-fale. Idan ya yi fale-fale a hannunta ko a kan teburinta, sai uwar gida ta riƙa ɗan kamo gefe-gefen tana ɗan matse shi. Ta riƙa ɗan matse shi sai ta tara shi gaba ɗaya a kan faranti har sai ta gama yi da waɗannan fulawa da ta kukutsira. Idan uwar gida ta yi su duk suka yi fale-fale sannan ta ɗan kama baki ta ɗan mammatse sai ta tara su. Bayan ta gama kwata-kwata sai uwar gida ta je gurin tuya kuma. Sai ta ɗauki manta ta zuba a cikin tukunya ta ɗora shi ta ɗan yanki albasa manya ta watsa. Idan albasa ya yi ƙamshi to mai ya soyu. Sai uwar gida ta cire albasa ta ajiye a gefe ya soyu za ta ga ya ɗan bushe haka. Sai uwar gida ta cire shi sai ta ɗauko shi wannan dublan da ta riga ta mummurza su ta ajiye sai ta fara tuya. Haka uwar gida za ta saka kowane ɗaya tana soya shi sai ta ga ya ɗan canza kala daga fari ya zama ɗan brown-brown ya yi kalan brown. Sai uwar gida ta sauke. To bayan uwar gida ta sauke shi, uwar gida ta ɗora tukunya, za ta ɗora tukunya shi ma a gefe ta saka shuga kofi ɗaya da rabi, ta ɗebo ruwa shi ma kofi ɗaya da rabi, ta ɗauki lemun tsami kaman guda ɗaya zuwa ɗaya da rabi zuwa biyu sai ta matsa shi a cikin wannan rungwan shuga da ta ɗora a wuta. Uwar gida za ta bar shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa har sai ta fara gani ya fara ɗan tafasa yana wani ɗan kumfa-kumfa-kumfa haka. To alama ne na nuna cewa shuganta ya nuna. To uwar gida idan ta ga haka to shuga ya nuna kenan sai ta sauke ta dinga ɗaukan dublan da ta soya tana sakawa a ciki tana an jujjuyawa. To dublan ya kammala.
Ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.